Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Babala ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 27 ga watan Afrilu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To baballe, sojojin Sudan da mayakan sa kai sun fafata a gefe-gefen birnin Khartoum jiya Laraba. A yanzu sojojin Ukraine sun mallaki duk irin makaman yakin da suke bukata don kaddamar da farmaki na lokacin bazara. Sannan rahotanni na nuna cewa mayakan kamfanin sojin haya na Wakna mai dasawa da Rasha na goyon bayan wani bangare a fadan Sudan.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa hukumar agajin gaggawa ta Najeriya ta bayyana cewa gwamnati na daukar matakan dawo da 'yan Najeriya gida don kaucewa rikicin Sudan ta hanyar kasan Masar. Muna tafa da rahoto kan yadda aka yi wasan hawan kaho a jihar Maradi da ke jamhuriyar Nijar. Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali da Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama, ku sha labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Sojojin Sudan da mayakan sa kai sun fafata a gefe-gefen birnin Khartoum jiya Laraba, wanda hakan ke barazana ga yarjejeniyar da aka cimma a wannan yakin, wanda zuwa yanzu an kai kwanaki 11 ana yi. To amma sojojin kasar sun bayyana aniyarsu ta tsawaita yarjejeniyar. Da daren jiya Laraba, rundunar sojin kasar ta ce shugabanta Janar Abdul Fatah Burhan ya amince a sake tsawaita yarjejeniyar da ƙarin sa'o'i 72, sannan ya tura wani jami'in soji ya wakilce shi a tattaunawar da za a yi a Juba, babban birnin kasar Sudan ta Kudu. Sojojin na Sudan da 'yan sakan a baya sun amince da wata yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki 3, wadda wa'adinta zai cika da daren yau Alhamis. Babu wata ansa nan take daga mayakan sa kan game da tayin tsawaita yarjejeniyar. A halin da ake ciki kuma, Yevgeny Prigozhin, shugaban kamfanin sojin hayar nan mai dasawa da gwamnatin Rasha, ya yi tayin makamai ga ɗaya daga cikin bangarorin sojin Sudan ɗin nan biyu da ke fada, bisa ga rahotannin kafafen yada labarai da dama. Tun bayan barkewar fadan a watan nan na Afrilu, an yi ta samun rahotanni da dama da ba a tabbatar ba, da kuma majiyoyin diplomasiya da suka gaya ma manema labarai cewa mayakan Wakna na goyon bayan mayakan sa kan Sudan tare da samar musu makamai. Cameron Hudson, wani tsohon jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka kuma babban jami'i a cibiyar koyon dabarun shugabanci ta ƙasa da ƙasa, ya gaya ma muryar Amurka cewa Wakna na samar da ƙananan makamai na sojojin sama da rokokin da ake sabawa a kafada, da makaman ruguza tankokin yaƙi, da kuma nau'ukan kayan sulke ga mayakan sa kan na Sudan. Sojojin sa kan dai sun ƙaryata zargin samun taimako daga Rasha. A yanzu sojojin Ukraine sun mallaki duk irin makaman yakin da suke bukata don kaddamar da farmaki na lokacin bazara da suka dade suna dokin sa, a cewar wani babban kwamandan sojojin Amurka. Jami'an gwamnatin Ukraine da abokan hulɗar su na yammacin duniya ba su boye komai ba game da wannan niyya na daukar matakin soji da zumar sake kwato yankunan kasar Ukraine da har yanzu ke karkashin Rasha, idan wato inda ake ta raɗin cewa cikin 'yan makonni ko ma kafin nan za a kaddamar da shi wannan farmakin. Kuma kwamandan sojojin Amurka ya yi imanin cewa duk lokacin da aka fara wannan farmakin, Ukraine ba za ta samu cikas saboda rashin kayan yaƙi ba.
To madalla, an jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Hukumar agajin gaggawa ta Najeriya ta bayyana cewa gwamnati na ɗaukar matakan dawo da 'yan Najeriya gida don kaucewa rikicin Sudan ta hanyar wajen bin kasar Masar. Shugaban hukumar agajin Mustapha Habib, wanda ke birnin Alkahira na Masar, ya ce za a gudanar da jigilar ta hanyar motoci don hatsarin amfani da filin jirgin sama a Khartoum. Daga Abuja, ga rahoton da Nasira da Mail Hikaya ya aiko mana.
Bayanin da ya nuna Najeriya za ta yi shatar motoci don jigilar ɗalibai da sauran 'yan ƙasa da suka makale a Khartoum cikin fargaba. Mustapha Habib ya ce suna bin aikin cikin taka tsantsan da wasu duba 'yan ƙasa ba ka iya bin tawagar ta Najeriya.
Amma muna nan yanzu muna magana da embassy na Khartoum, sun ba da kamfanin suna da address a nan Cairo, a je a biya su kuɗi a ɗauki motoci. Motocin yanda suka yi linkin kuɗin ɗaukan mota yanzu daga Khartoum ya zama kamar ɗaukan jirgi. Ba maganan kuɗi muke ba, mu maganan mutane su fito lafiya a cikin tsakiyar wannan harbe-harben da ake yi.
Farfesa Sadiq Umar Abubakar da ya ne daga iyayen yara ɗalibai a Khartoum da kan samu bayanin halin da ake ciki da kan sa zulumi.
Don suna can suna kulle ne a cikin gidajensu kamar fursunoni tare da barazanan ɗauke sadarwa da ma za ka iya magana da su, da barazana na wuta, da barazana na ruwa, da barazana na abinci, sannan da barazana na 'yan ta'adda wanda an kai matsayin yanzu a unguwanni ma matasa suna yin wasu abubuwa na ta'addanci da sauransu a wasu unguwannin. Haka kuma an walla wani prison da ake ga yafi kowanne girma a garin, wanda ya sa fursunoni da dama wanda sun kai bai suka fita ba karamar barazana bane ga mutane a wannan gari na Khartoum.
Menene tushen wannan fitinar ce? Ita dai fitinar da ta hada da shugaban gwamnatin soja na Sudan General Abdul Fattah Burhan da kuma na 'yan kota kwana General Hamdan Dagalo, tana da alaka da yadda tsohon shugaba General Umar El-Bashir ya maida tsoffin mayakan Janjaweed a Darfur da Dagalo ke jagoranta zuwa tamkar sashen sojan kasar. Mai sharhi kan Sudan wanda ya karatu a Khartoum, Barista Awal Abdulkadir Al-Barudi, ya ce tsamace tsakanin sassan biyu ta mamaye madafun iko.
An kashe maciji ba a sare kansa ba. Umar Bashir ya tafi, amma kuma rundunarsa ita ce. Shi Hamiti daman asalinsa shi ne shugaban Janjaweed, waɗanda ake zarginsu da kisan kiyashi a yankin Darfur. To daga baya da rikice-rikice ya yi yawa, maganganu suka yi yawa, Umar Bashir ya sa musu uniform suka dawo kamar wasu bangare na sojoji masu cin gashin kansu. Aka saka musu wannan suna Ad-Da'mus Sari' Rapid Support Forces. Da juyin juya halin nan ko kuma wannan hayaniya da aka zo wanda aka yi borewa Umar Bashir ya tafi, sai ya zanto shi Burhan har ma ya kai matakin da ya ɗauke shi ya mai da shi kamar shi ne mataimakinsa. A matsayinsa wanda idansa ya buɗe yana da alaƙoƙi na ciki da wajen ƙasar Sudan, sai ya zanto shi ma ya fara jin cewa shi ne yake da iko ya zama shugaban ƙasa.
Hakika, har dai tsakaita wuta a Sudan bai ɗore ba. Fitinar za ta ci gaba da zama ruwan dare don Sudan na daga ƙasashen Afirka da ke da mazauna daga kusan dukkan nahiyar. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamali kai da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Ibrahim ya da labaran duniya kashi na biyu.
To baballe an gano gawarwaki a kalla 60 a wasu ƙauyuka a lardin Kivu da ke gabashin Congo a cewar hukumomi jiya Laraba. ‘Yan tawayen M23 sun kwashe kwanaki suna ta kashe mazauna ƙauyukan Kashali da Kazaroho waɗanda ke yankin Rusuru, a cewar Isaac Kibira, mataimakin gwamnan Puito. Mun yi takaicin ganin M23 na ta karkashe mutane, an gano gawarwaki na mutane 60 ɗaure da tsummar gidan sauro, wasu kuma da jakunkuna aka ɗaure su, a cewar Kibira ta ga kafafen labarai na yankin. Mayakan na M23 waɗanda akasari 'yan ƙabilar Tutsi ne na ƙasar Congo sun yi ƙaurin suna shekaru 10 da suka gabata, lokacin da suka kwace Goma, birni mafi girma a gabashin Congo, daura da kan iyakar Rwanda. A ƙarshe, Koriya ta Kudu ta amince jiya Laraba cewa ba za ta ƙudiri aniyar ƙirƙiro makamin nukiliyar ta na kanta ba, a madadin damar da za a bata sosai ta yanke shawara game da irin matakan da Amurka za ta ɗauka, muddin Koriya ta Arewa ta kai harin nukiliya da kuma ƙarin matakan tsaron da Amurka za ta ɗauka a yankin. Yarjejeniyar wani ɓangare ne na abin da ake kira Washington Declaration ko shawarar Washington, wadda aka bayyana jiya Laraba a daidai lokacin da shugaba Joe Biden ke karɓar bakuncin shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol mai wata ziyara a hukumance. Yarjejeniyar tsaron ta bai ɗaya sai mutuka raba ce, kuma wannan ya haɗa da faɗaɗa matakan tauna tsakuwa, a cewar Biden a yayin taron manema labarai da suka kira tare da Yoon a fadar White House, yayin da yake magana kan yarjejeniyar ta shekara ta 1953 wadda aka rattaba hannu a kai don kawo ƙarshen yaƙin Koriyawa, wadda ta ɗora ma Amurka nauyin taimaka ma Koriya ta Kudu ta kare kanta, musamman ma daga ƙasar Koriya ta Arewa.
A gaida Ibrahim Kalimasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu, inda za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Wasan hawan ƙaho na ɗaya daga cikin al'adun ƙasar da mutane ke alfahari da su shekara da shekaru, sai dai sannan a hankali zamani ya sa an fara mantawa da wannan wasa. Wakilin Mayama Yusuf Abdullahi ya duba mana wannan lamari a wannan rahoton.
Wasan hawan ƙaho wata al'ada ce da mahauta ko runzawa na wasu yankunan Nijar ke shiryawa a duk jajibirin wata sallar al'ummar musulmi, ƙarama ce ko babba. Ga al'ada dai, sarkin fawa ke kawo wani bajininsa a ƙofar masarauta, wanda da shi ne za a yi amfani wajen gudanar da wasan da hawan ƙaho. A nan muna a birnin Maraɗi da ke tsakiya maso kudancin jamhuriyar Nijar, ɗaya daga cikin yankunan Nijar da ake gudanar da wasan da hawan ƙaho. Shekaru biyu dai kenan da ba a samu gudanar da wasan da hawan ƙaho ba a wannan garin na Maraɗi sakamakon rashin sarki. Wannan al'amarin ya kawo cece-kuce tsakanin al'ummar Maraɗi bayan zaben mai martaba Ahmed Ali Zaki a matsayin sabon sarkin Maraɗi a farkon watan Nuwamba na shekarar 2022. A karon farko tun bayan zabensa a wannan matsayin, sabon sarkin ya jagoranci wasan na hawan ƙaho.
Jarumai ne yaran Rinji, su ne ke zuwa su yi wasa da sa mai ƙarfi mai faɗa, kuma da asirin da kakanninsu suka ba su gare shi suke gwada.
Kofar masarautar Maraɗi ta samu cika makil da mazauna garin da ke cikin murna da kuma zumuɗin ganin wasan da hawan ƙaho. To sai dai ga dukkanin alamu wasu 'yan kallon ba su gamsu ba game da yadda matasan yanzu ke gudanar da wasan da hawan ƙaho, domin a cewar su wasan ya sha bamban da na shekarun baya. Bayan dai an kammala wasan na hawan ƙaho, akwai wasu al'adu da ke biyowa baya.
Sannan na hawan ƙaho na ida yanke shi ake, in aka yanke shi nama sai a rarraba ma fadawa, kuma akwai kyauta da sarki yake yi ma sarkin hawa. Sarki yana wa sarkin hawa babbar riga, an naɗa mishi rawani kuma da doki. Kyautar sarki kenan zuwa ga sarkin hawa. Su kuma wannan wanda suka yi hawan ƙaho, akwai tukuiti da ake ba su, mutane na ba su kuɗi da kaya, duka ana ba su tukuiti.
Ana dai iya cewa wasan na hawan ƙaho na daga cikin jerin al'adun gargajiyar Nijar da zamani ke ƙoƙarin ɓatar da su idan ba a yi hattara ba. Yusuf Abdullahi daga Niamey, jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Yusuf. Yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe 1:15 na dare, wato karfe 6 kenan da minti 15 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka huiwa.
Na shagan sautai watan
yarjejeniyar da mace the treaties, the conventions, the gewa da kansu za su je su sa hannu su ce sun yarda a zauren majalisar ɗinkin duniya ko African Union ko a ECOWAS, amma da zarar an dawo sai ga an manta da su. In ka kula wannan dokar da aka sa ta 33 kamar ba ita, ba wanda yake maganar ta. Akwai matsalar da dole ne mata su shiru, saboda matsala ce ta wani irin talauci da aka kangawa mata a ƙasar nan.
Mafi yawanci mu kanmu matan za ka ga yawanci kan namu ba a haɗe yake ba, da kanmu a haɗe yake za mu haɗu mu je mu tabbatar da cewa lalle wannan kasan sai an ba mu shi.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan yau mai sauraro ya kama shirin, muna tare ne da masu ruwa da tsaki da suke musayar miyau kan rawar da mata suka taka a zaɓukan da aka gudana a Najeriya, da sakamakon ya nuna mata sun samu koma baya. Har yanzu muna tare da Honorable Maryam Umar, kofar mata 'yan siyasa a jam'iyyar APC, da Barista Amina Umar da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum, sai kuma Comrade Hayya Shu'aibu Ngogo, shi ma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum da suka shafi shugabanci. Comrade Shu'aibu, na bayani kenan akan matsayin dokar ƙasa da ƙasa da ta buƙaci ƙasashe su ba mata aƙalla kaso 35 cikin 100 na muƙaman siyasa lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu ɗora kenan yau a tattaunawa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori ya jagoranta.
Na shagan sautai charters na majalisar ɗinkin duniya, the protocols, the conventions, the treaties, the conventions, the gewa, sai da gaske bayan kun zo an je an da kansu za su je su sa hannu su ce sun yarda a zauren majalisar ɗinkin duniya ko African Union ko a ECOWAS, amma da zarar an dawo sai ga an manta da su, sai dai ya rage kuma ƙungiyoyin fararen hula su shiga fafutuka na ganin cewa an tabbatar da wannan dokar da aka je aka sa hannu a kanta. Saboda haka, in ka kula wannan dokar da aka sa ta 33 kamar ba ita, ba wanda yake maganar ta. Su sun ci gaba kai.
To amma kamar za a iya cewa su kansu matan ai ba sa wani hoɓɓasa, za a iya cewa na fili da za su ce wannan 33 din, dan lokacin da aka yi ta hana su a lokacin zaben fidda gwani misali. Da yawa sai muka ji sun shiru.
Watan akwai matsalar da dole ne mata su shiru, saboda matsala ce ta wani irin talauci da aka kangawa mata a ƙasar nan.
Mata su kaɗai?
Eh, to mata su kaɗai su ne. Ai, mata su ne abinda ake cewa the receiving end na duk masifa ta ƙasa. In bala'i ne na yara ma da ƙashe mace zai kai. Na namijin ne da ƙashe mace ci. Ko me, ko wani irin bala'i, ko maza aka kashe, na kashe maza du. To bala'in duk da mazan suka ɗauko kan mata yake jawowa. So mata su ne a the receiving end, in ciwo ne su ne a the receiving end.
Amma kuma sun yi shiru.
To ai babu tsayin gaya ma, ai me ake cewa in duka yi duka ko?
Na kakan kare.
To dukan yawa, kana gani yanda suke, yanda saboda reni ma wannan lokacin a zaben nan, sai a ɗauko taliya. Wa ake ba taliya? Ai ba maza ake ba taliya ba. Ai mata ake ba taliya, saboda an san suke da yara ƙanana. Su aka bari da yunwa. Su kaga ai alamu ne da yake nuna cewa akwai reni a ciki. Amma da yawa suna wannan zai sa su fahimta kansu.
Amma comrade, wasu yace masu saurare za su ce mutane irin su kwamar ya haya Ngogo da suke irin wannan tunanin da suka gamsu cewa ana yi mata rashin adalci a fagen siyasar Najeriya, kamar ba kwa taɓuka komai. Misali, kamata a je kun fito kuna ƙoƙarin taimakawa mata dinnan suna neman ƴancinsu ko kuna kwata musu ƴanci, tunda kai ma ka yanzu ka yarda cewa suna da rauni.
A ko maganar nan nake, ai taimaka ne nake don ƙoƙari ne na wayar da kansu su fahimci kansu. Kuma tsayin gama wani abu guda ɗaya, watan akwai wani abu na fahimta a wannan zaben da aka yi. Na je wata mazaɓa har karfe 5:30 mata ne ke akan layi su sun fi 160 mata dan sai ni kirga su amma agent din mazan duk na jam'in ka sai suka ce wai bar arfa akwati lokacin rufa akwati yayi ba za a bar matan nan su zabe ba saboda wai lokaci yayi duk da matan nan fa suna nan tun safi kuma duk gaba daya aka wallahi tallahi da kashi aka hana su zabe kai har sai da aka kirawo jami'an tsaro an akai ruwan rana aka kai ruwan rana dan a kyale a cigaba da zabe a kyale matan nan su ci zabe wallahi ba basu sun zabe ba da karshe dai duk gaba daya agent din suka yadda ma cewar dan gudun kan wai wasu ɗan ta'adda su zo su tada hankalin gurin suka yadda a rufe akwatin nan zaben a kyale matan nan haka matan nan su fiye da 160 bayan dukkan da suka yi a gurin nan wallahi ba su zabe ba kuma in ka je mazabar a garin ungwagwani in ka je mazabar sai kai zaton cewa ba ma duk kusan masu jefa ƙuri'an mata ne kuma ba basu sun yi zaben ba kuma haka aka yi so in fact har ma na dan so na fara magana sai wani yake ce da ni in ka ci gaba da magana za a tada hankali a tunanin wani abu nace yanzu waɗannan matan tun safe da suka zo shikenan aikin banza kenan duk abubuwan da suka zo ƙuri'a 160 shikenan an yi asarar ta an duk an shekara guda aka yi ana sanarwa mata su fito su zabe mutane su fito su rike katin su da shauransu amma wannan damar ta gagara su kansu ejojin jam'iyyar ba ma su san kansu ba domin inda sun san kansu ba za su hana waɗannan matan damar su ba ko da ba su za su zaba ba domin in kana tunanin cewa ka hana wani ya zabe domin ba kai za ka zaba ba akwai ran da kai ma za ka hana wani ya zabe ka lokacin da damar ka take kai domin ita rayuwa haka take
honorable maryam kofar mata ne kuri kuke yi yanzu danganin cewa gwamnatocin nan da za a kafa kun samu wancan kaso misali akwai yunkuri na wani tsari da kuke yi dan ganin cewa su gwamnonin nan da shi shugaban kasar nan da za a rantsar sun fahimci cewa lallai lokaci yayi da za a ba ku kashi 30 nan da uku nan dai
to ni dai kaina na sani akan kin kaina ni ba ni wani kurinkuri da nayi saboda ai waɗannan mutanen da kake gani Allah ba su dama ba ka da wani iko da zaka zo ka tirsasa musu ka ce sai sun yi abin da za su sannan kuma mafi yawanci mu kanmu matan zaka ga yawanci kan namu ba a haɗe yake ba da kanmu a haɗe yake za mu haɗu mu je mu tabbatar da cewa lalle wannan kasan sai an ba mu shi to mafi yawancin mu za ka ga kowa daban yake ta kansa yake sannan harkar siyasar Najeriya wato harka ce wacce ta dauko asali da cewar sai wani ya shige ma gaba misali sai da ubangida idan baka da ubangida ba za ka samu abin da kake so ka samu ba wa'annan duk maganar da kake yi kashi 30 da uku ai babu wata mace guda ɗaya da shugaban kasa kawai yana zaune ya santa walta ko a jiharsa tana wani abu da zai dauko ta ya kawo ta mafi yawanci tsani za a dauko ta daga jihohinsu to in an dauko daga wajen daukowar daga jiha anan ake samun matsala yanzu kamar nan jihar Kano idan an tashi tunda an yi zabe jam'iyyar APC ta fada a matakin jiha so kaga kusan kowa zai yunkura ya tafi ya ga cewa ya samu ya shiga cikin gwamnatin tarayya to gurin wazaka ba zai wuce mutum uku zuwa hudu ba na farko shi mai girma gwamna da yanzu yake kai wanda zai sauka na biyu shine dan takarar jam'iyyar APC wanda ya fada zabe da kuma mataimakin sa ba sai kuma na gaba ba zai wuce shi kuma mataimakin dan takarar gwamna ba da kuma wata killa shugaban jam'iyya wa'annan su ne wanda za a sa a gaba domin neman makomar ƴaƴan jam'iyyar APC da suke jihar Kano dan su samu su shiga gwamnatin tarayya to wa'annan mutanen da kake gani da za su yarda su dauko duka matan da suke harkokin siyasa wanda suka yi fice su sa ina tabbatar maka idan an dunkule mu gabaki ɗayan mu ba ma za mu kai yawan kashi 33 ba to amma abu ne mai wahala ba za su dauka ba sai dai dole mai uwa a gindin murhu ko wanda wance ta ce a sa ko wanda wane ya ce a sa shi ko kuma dai wani dalili ne da zai sa amma da za a yi ina tabbatar maka za a yi wannan kuma yanzu idan yanzu muka ce dukkan mu matan mu taho mu hadu to wata sai ta zare ta yi munafunci dan tana ganin wata illa kekin fita dama kina da karatuttukan da za a iya daukake a miki wani mukami to ba za ta soke ku ba ki je ba saboda mai gani take in ke kin je to ita ba ta samu ba so wannan ma kalubale ne da yake yawo a tsakankanin mu mu ƴan siyasar
kina ganin misali da za ku sami kashi 33 nan misali ku tunda kun fadi zabe a Kano za ku iya taka wata rawa misali wacce za a gane cewa mata sun samu madafin iko kuma watakila jam'iyya ta farfado
sosai kuwa domin na san mafiya yawancin duk matan da na sani muke kara kaina a harkokin siyasa masu kishin taimakawa na ƙasa ne so inda a ce wa'annan matan koda ba mu kai mu ashirin ba da za mu samu ina tabbatar maka wallahi mu kadai za mu iya rike jam'iyyar APC har zuwa wani lokaci
ba iyakarta kenan ba kafin mai sallama da bakin namu za mu nemi sanin alakar makomar mata da kananan yara da kuma dokan nan ta ba mata kashi 35 cikin 100 na mukaman siyasa muna godiya ta musamman ga bakin namu Honorable Maryam Umar Kofar Mata da Barista Amina Umar da kuma comrade Yahaya Shu'aibu Ungugu sai kuma madugun tattaunawar wakilmu Mahmud Ibrahim Kwari da kuma Jumbe Hamza daidaita sautin shirin amaryin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya
a gaida alheri Grace Abdu kafin mu je ga shirin mu na karshe ga wannan sako
saka mai wuya
sunana Asabe Baba Nahaya tsaka mai wuya wannan shiri daga muryar Amurka ina jin dadin sa kuma ƴan Najeriya duk wanda yake saurare a duniya ya san yana jin dadin ta domin na ilmantar da mu na karantar da mu na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu
sunana Ahmadu Maru sakartara mai watsa labarai a kungiyar mata da manoma da ake kema platform Paysan na Niger saka mai wuya muna son shi yana cikin ranmu dole da za a yi shi kafin ya fara ma kana tuna wai bisa me za a yi wai bisa me za a yi duk wanda bai da gaskiya ina yana da wuya gare shi wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurare
sunana ambassador Yusuf Mamman ina taya sashen Hausa na muryar Amurka murna saboda shirin nasu mai kayata wato tsaka mai wuya
ni sunana Abdurrahman daga Sabon Fadama Accra Ghana na sauraron tsaka mai wuya saboda muhawaran da ƴan siyasa suke yi muna koyan abubuwa tare da wannan muhawara da suke yi shi yasa in mutum na son ya ji muhawaran siyasa sai ya saurari tsaka mai wuya akan VOA Voice of America
yanzu kuma sai labarai amma a takaice
To a takaicen sojojin Sudan da mayakan sa-kai sun fafata a gefe-gefen birnin Khartoum jiya Laraba wanda hakan ke barazana ga yarjejeniyar da aka cimma a wannan yakin wanda zuwa yanzu an kai kwanaki 11 ana yi to amma sojojin kasar sun bayyana aniyarsu ta tsawaita yarjejeniyar da daren jiya Laraba rundunar sojin kasar ta ce shugabanta General Abdel Fattah Burhan ya amince a sake tsawaita yarjejeniyar da ƙarin sa'o'i 72 sannan ya tura wani jami'in soja ya wakilce shi a tattaunawar da za a yi a Juba babban birnin kasar Sudan ta kudu a halin da ake ciki kuma Yevgeny Prigozhin shugaban kamfanin sojojin hayar nan mai dasawa da gwamnatin Rasha ya yi tayin makamai ga ɗaya daga cikin ɓangarorin sojojin Sudan ɗin nan biyu da ke faɗa bisa ga rahotannin kafafen labarai da dama.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. Kafin mi sallama da ku muna mika sakon ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwan Maniyar Kabir Gwadabe saboda rasuwar tsohon ministan kwadagon Najeriya Alhaji Musa Gwadabe. Bayan nan muna mika sakon ta'aziyya ga Abubakar Haruna Galadanci na Premier Radio saboda rasuwar mahaifinsa Alhaji Haruna Galadanci. Allah ya ji kansu da rahama amin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Carl Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.